نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren shida ga watan Sha'aban. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, daidai da 27 ga watan Julai shekara ta 2009. Wannan shine kaset na 15 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Hikbatun min at-Tarikh. Wallafar babban malami Sheikh Usman ibn Muhammad al-Khamis, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba, kamar yadda muka bayyana cewa daga cikin shimfidar da malam yayi dangane da matsalolin da yake so zai karantar da mu na wannan ainihin wato littafi, akwai takaitaccen tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga haihuwa, da kuma takaitacciyar ainihin wato takaitacce ko tataccen bayanai dangane da ainihin wato rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da da'awar shi, da hijirar shi daga ainihin Makka zuwa ainihin Madina, da irin goyon baya da taimako da agaji da muhajirai da ansar suka yi wa addinin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi. Sa'annan malan ya karasa mana wannan tarihi mai muhimmanci na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da bayanin rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda as-sayyida Aisha ta bada bayani da ainihin bayanai kuma waɗanda dudde mun karanta su. Waɗannan matsalolin sai muka ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare mu musulmi ta sha bamban da rayuwar duk wani mutum a duniya gaba daya, domin annabi ne kadai Allah yake ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance babban abun kwaikwayo, abun koyi gare ku, amma kadai wannan koyin yana tabbata ne ga wanda ainihin yake wato yadda da Allah madaukakin sarki da ranar lahira, sannan kuma ya zama yana da yawan tunani da kuma yawan nazari game da ainihin tashin alkiyama. Jama'ar musulmi, dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi, in kai kwaikwayen shi a cikin wannan abin ba kai kuskure ba, sai abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ba za a kwaikwaye shi a ciki ba, abin da ya zama khususiya gare shi, ko kuma abin da shi da kanshi ya bayyana cewa wannan abin khususiya ce gare shi. A ƙarƙashin wannan, malaman tarihin musulunci sai suka ga cewa kenan kowace gaba ta rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama abar kwaikwayo ce kuma darasi ce, don haka sai suka tsaya suka fitar da wasu bincike masu suna fiqhu sira. Yanzu a ƙarƙashin haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, rayuwar shi, hijirar shi, da'awar shi, goyon baya da muhajirai da ansar suka bayar, rashin lafiyar shi, yadda ya mu'amalanci matan shi da yadda matan shi suka mu'amalance shi, yadda ya mu'amalanci sahabban shi da yadda sahabban shi suka mu'amalance shi, yadda ya rasu, magana shi ta ƙarshe da ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, duk wannan abun kwaikwayo ne ko? To shine manya-manyan malamai suka rubuta ainihin littafai, kamar yadda muka ji a karatun baya. Gabana nan littafin fiqhu sira ne na Dr. Zaid ibn Abdul Karim az-Zaid, wanda yake professor ne na al-fiqhul muqaran, wato comparative abun nan fiqh jurisprudence bil ma'ahid al ali lil qada na ainihin wato Higher Institute, babbar makaranta ta alqalai wadda ainihin wato take kasar Riyadh dake can Saudi Arabia. Mun ji cewa ainihin wannan malami Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri, shi ma da yazo sai da ya dan tsukuro mana kadan daga yadda tarihin rayuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta fara, ko shine ainihin in Allah ya so mu ma za mu ainihin wato ci gaba, za mu yi wannan karatu ne a hankali babu gaggawa, domin wannan shine babban abin da yake shine darasi ga musulmi, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya taimake mu. a karatu tukan ma da suka wuce mun karanto ainihin wato daga shafi na 600 ko da 61 a inda yace al-mabhasul khamis fiqh as-sira fi hadisati wafatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilmomin da za a diba game da tarihi wato game da tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun karanta wannan wuri ko sannan na karatun ya kai al-fawaid al-mustakhraja min qissati wafat al-mustafa ko eh wato fa'idojin da ake cirewa daga kissar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muka karanta ina jin har mun kai fa'i mun gama fa'ida ta farko ko za mu tashi asaniya haka ne fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin da muke samu su zama mana abin darasi abin kwaikwayo a cikin tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fadilatun khassatun li'aishata binti siddiqi radiyallahu anhuma wannan ainihin wato rasuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a daidai wannan lokaci daraja mai girma kuma ta musamman ta bayyana ga sayyida Aisha as-siddiqa ir siddiq Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda inda makhtaraha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yumarrada indaha wannan indaha ne a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zabi cewa ai jiya shi a ainihin wato wurinta wannan wuri indaha ne inda makhtara ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama an yumarrada indaha an gane annabi ya zabi cewa ya zauna a wurinta yayi jiya wannan daraja ce gare ta ta musamman kuma wannan darajar kun ga a yaushe ta bayyana a lokacin rasuwar shi wa kana qabla zalika kafin ya ainihin wato yi wannan zabi yace ga inda yafi karkata ga inda yafi so yasalu aina ana gadan yakan tambayi cewa to gobe ina nake isti'jalan li yawmiha saboda ya gaggautu ya zaku ya ainihin kai ga ranar Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Allah madaukakin sarki ya kara wa Aisha yarda Allah madaukakin sarki kuma ya yardar da zuciyar Aisha game da Allah madaukakin sarki mawakin Aisha yake fadi a bisa harshen ta kubidan nabiyyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani tace ai an dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya rasu ne yana tallafe a ainihin wato hannayenta kamar yadda uwa take ainihin rungu mai da tace wannan kadai ya ishe ni daraja koda Aisha ba can ba ta da wata daraja ka kaddara Allah zai karbi ran shehinka a hannun karuwar da tafi kowace lalacewa ran da mu ɗan izala muka ce shehinka ya mutu a hannun karuwa la'ananniya za mu rikici da kai ko ba za mu rikici ba to kai sai ka ce shehin mu ya rasu a hannun karuwa tsinanniya yar iska lalatacciya an waka ne mu fada jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ya kamata kowa ya fahimci wannan gaba kyakkyawar fahimta zai yi lahaza numfashin annabi na ƙarshe ya fita a hannun matar da tafi kowa lalacewa wannan maganar sadda ake fadinta ba a tuna implication ba a tuna menene za ta haifar ba a tuna cewa kaskanci ce da wulakanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a mun fahimci wannan da kyau to shine Aisha ta ce rungume manzon Allah da te har Allah ya dauki numfashin shi na ƙarshe a hannunta wannan kawai ya ishe ta daraja sai kuma ta ce wal baytu bayti a daki na aka rufe shi wannan ma daraja ce ko ba daraja ba daraja ce sai kuma ta ce wal makanu wurin da aka kwantar da shi inda manzon Allah yake kwance har duniya ta tashi makani wurin kwanciya ta ne zai yi Allah ya daga gadan Aisha lalatacciya ce zama ya maida wannan wuri shine kabarin manzon Allah dan haka
al-imamu Abu Zur'a yake cewa ƴan Shi'a annabi suka hara, amma sai suka ga cewa musulmi ba za su karbi a zagi annabi kai tsaye ba, dan haka sai suka harbi manzon Allah a kai kaice. Shine duk wanda yake kusa da manzon Allah sai da suka yi fata-fata da shi, ba su raga mishi ba. Dan haka wannan kadai daraja ce ga as-sayyida Aisha, Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda. Shi yasa akwai aiki ahli sunna nan ne, ku rinka tara mutane ku ne musu lacca akan Aisha, a ce za a yi lacca. Menene taken laccan? A ce Aisha as-siddiqatu bintu siddiq. Ai wannan da turanci, ai ta da Hausa, ai da Yarbanci, ai da Inyamuranci, ai da Nufanci, ai da dukkan yare, mutane su san wace ce Aisha din nan tukuna. Ina fatar an gane. Wannan na daga cikin darussan da muke diba a cikin nan. Dan haka Aisha ta kai, Aisha ta isa, kuma darajarta ta kai. Allah ya kara mata yarda. As-salisa, daraja ta uku daga cikin ai wato darasi na uku daga cikin darussan da muke diba yayin ainihin wato karatu da muka yi a cikin tarihin rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Qad tadammanat qissatu wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama arba'a fada'il bal khasa'is li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu. Tarihin rasulun manzon Allah da muka karanta ya nuna mana wasu darajoji na musamman ga sayyidina abubakar, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Sai yace kai ba darajoji ba ma, ai wasu falaloli, wato falaloli ba falaloli ba ma, yace wasu darajoji na musamman. Domin ita fadila, wani zai iya samun fadala, kai ma ka samu irin wannan fadala, amma khasisa ko khisisa abu ne da kai kadai zaka kebantu da shi. Naka ce falala, zai yi wani yana da falala iri kaza, kai ma kana da irinta, amma haka ce wannan abu khasa naka, to ba zai yi wani yana da irin wannan ba. Abubakar ne Siddiq ya samu wasu falaloli, sai ma ya ce ba falaloli ba ma, darajoji na musamman wanda ba wanda ya samu irinsu a wannan lokaci. Allah ya kara mishi yarda. Awalan, darajar farko da Abubakar yake bantu da ita, wadda ba wanda ya same ta kuma ba wanda zai sake samun ta har duniya ta tashi, domin manzo Allah ba zai sake dawa duniya ya mutu ba, balle ya sake fadin irin wannan daraja akan wani ko annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama khataba fa qala inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu. Allah madaukakin sarki ya baiwa wani zaɓi, wani bawa zaɓi tsakanin duniya da kuma cewa shi wannan bawa ko ya zaɓi abin da ke wurin Allah. Wato manzo Allah yazo yana magana ne ta yadda ƴan balaga suke cewa iltifat, abin da yake so ya ce shine Allah ya bani zaɓi tsakanin in zauna a duniyan nan ko in tafi wurin shi, abin da yake nufi ya faɗi kenan. Amma sai ta'abiri da cewa Allah ya baiwa wani bawa zaɓi ko ya zauna a duniyan nan ko kuma ya tafi ya zauna wurin Allah. Fakhtara ma indallahi, sai shi bawan ya zabi ya tafi ya samu abin da ke wurin Allah. Kun ji wannan khutuba ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. Fabaka Abubakar, sai Abubakar ne Siddiq sai ya fashe da kuka radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda. Yadda kissa ta faru kamar yadda za ku ji takhrijinta cikin sahihul Bukhari ne. Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da lafiya, sai ainihin ya zama ba zai iya fitowa masallaci ma da kafa shi ba, sai da aka ruko shi haka, aka makalo kankanin kafadin shi haka, saboda tsananin ciwon kai, sai da aka daure kanshi da wani bakin rawani, da aka to aka zaunar da shi akan minbari, sai Abubakar as-Siddiq sai ya zauna a kasan minbarin haka. Khutubar farko da manzon Allah zai sai ya ce Allah ya bai wani bawa zabi tsakanin duniya da kuma ya tafi wurin shi, shi ko bawan sai ya zabi ya tafi wurin shi. Daga fadin wannan jumla Abubakar ne Siddiq sai ya fashe da kuka. Qalar rawi, ne riwayar wannan hadisi shine sahabi Abu Sa'id, sai yace fa kuntu fi nafsi ma yubhi hadha ash-shaykh. Me yasa wannan ainihin wato Abu Sa'id yace a cikin zuciyata, sai nace me yasa wannan datti da kuka. In yakuni Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Idan Allah ya zan ya bai wani bawa zabi tsakanin duniya da kuma ya zabi abin da ke wurin shi, bawan ya zabi abin da ke wurin Allah, to me ya hada ka da shi da zaka fashe da kuka? Shi Abu Sa'id bai gane maganar ba, domin Bahaushe ya ce abinda yaro ya hau tudu ya gani abinda babba ya hango yaro ko ya hau tudu ba zai hango shi ba. Shi yanzu Abubakar Siddiq yana ƙasa a zaune, amma har ya hango me annabi yake nufi, har ya hango wannan bawan shi ne annabi, kuma wannan zaɓin annabi aka baiwa, kuma annabi ya zaɓi ya bar duniyan nan ya tafi wurin Allah kenan. Ma'anar haka za mu rabu da annabi kenan, abin da ya sa Abubakar kuka kenan. Amma su Abu Sa'idin, ma'ana su waɗannan ƴan Islamiya ne fa, ba su ma gane me ake nufi ba a lokacin. Shi ne yake ta'aliki da cewa to in Allah ya baiwa wani zaɓi, wani bawa zaɓi, shi bawan ya zaɓi ya tafi wurin shi, to me haɗa ka da shi kai Abubakar da baka yi ta kuka, ina ruwanka da wannan bawan? Ko kun fahimta? Fakana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwal abdu. Sai Abu Sa'idin ya ce, ashe manzon Allah shi ne bawan. Wa kana Abubakrin a'lamana. Abubakar di ya fi mu ilimi, Abubakar di ya fi mu karatu, di ya fi mu fahimta. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Yanzu wannan daraja ce ga sayyidina Abubakar ko ba daraja ba? A wannan lokacin ta bayyana cewa su ba su fahimci menene annabi yake nufi ba, shi Abubakar ya fahimta. Ɗaya kenan. Saniyan na biyu, qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fi baqiyatil hadithis sabiq. Ga magana da annabi ya faɗi a ƙarshen wancan hadisin da muka karanta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace, wa inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakr. Mutumin da ya fi kowa yi mini alheri game da abota da na yi da shi da dukiyar shi, to shi ne Abubakar. A nan annabi ya yi furuci da sauran mutane da suka kyautata mishi da abota da dukiya, amma wanda annabi ya fi kowa jin daɗin abota da shi, shi ne wa? Shi ne Abubakar. Wanda annabi ya fi kowa jin daɗin dukiyar shi, shi ne Abubakar. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya yi ta'aliki sakamakon wannan magana, ya ce, ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر خليلا. da ace zan dauki wani babban aboki daga cikin al'ummata in tafi da shi wurin Allah. Abinda wannan hadisin yake nufi, ba wai Abubakar ba abokin annabi bane, ba wai Abubakar ba khalilin annabi bane, amma munasabar anan ita ce, da ace ana rike hannun wani aboki a tafi lahira da shi, to da Abubakar za mu tafi. Ma'anar hadisin kenan qaulan wahidan. In ba haka ba, dama al-khulla baina Rasulillah wa baina Abubakrin ma'rufa. Sananniyar aba ce cewa akwai abota da soyayya. To me yake nufi da yake cewa da a ce ana kama hannun wani, ko ana rukun wani, ko ana daukan wani a matsayin babban aboki, to da Abubakar na dauka? Abin da yake nufi, da za a rike hannun wani in za a tafi lahira a tafi tare, to yadda na ji daɗin zama da shi a nan duniya, na yi burin a lahira ma in kama hannun shi mu tafi tun yanzu. Sai ya ce walakin ukhuwatul islami, sai dai ya ce akwai ƴan uwantaka ta musulunci tsakanin ni da Abubakar. Me ma'anar wannan maganar? Ko da na mutu na bar Abubakar a duniya, Abubakar dan uwana ne, dan uwa na musulunci. Wa mawaddatuhu, sannan da kuma ƙauna ta musulunci tana nan tsakanina da Abubakar, ko da ina lahira shi yana duniya. A ƙarƙashin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wata doka, yace la yubqiyanna fil masjidi babun illa sudda. Kar a sake a bar wata kofa a masallacin nan sai an tushe ta, illa baba Abubakar. Sai dai kofa Abubakar ita kadai za a kyale. Wato masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kofofi waɗanda aka yi asalin kofofi nashi. To da yake masallaci ne ba irin yadda ainihin wato abubuwa suke ba, kowa ya zo ya samu ainihin daidai saiti da gidan sai sa gatari sai ya huda kofa. Da ya fito gidansu ko da ya fito anguwarsu ba sai ya yi kwana ba, kawai sai zo sai ya shiga. A wannan rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wata kofa da ke masallacin nan daga cikin kofofin da kowa ya huda, to a toshe ta, amma a bar kofa Abubakar ne Siddiq. Wannan daraja yaushe ta bayyana? Ta bayyana ne lokacin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Abubakar ne Siddiq kenan ni gaba dai. Salisan, na uku daraja daga cikin darajojin Abubakarin sadda ta bayyana a lokacin rasuwar ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama, hadithu Aisha radiyallahu anha qalat lamma marida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama maradahu alladhi mata fihi. Aisha ta ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin rashin lafiya, rashin lafiyar shi ta ajali. Habaratis salatu, sai sallah ta halartu, ma'ana lokacin sallah yi. Fa uzina, sai aka kira sallah. Fa qala, sai ainihin manzo Allah ya ce muru Aba Bakrin falyusalli bin nasi. Da aka kira sallah aka gaya manzo Allah, to an kira sallah fa, ana jiran ka ka zo kai limanci. Sai ce ku umarci Abubakar ya wa mutane limanci. A lokacin ba Sayyidina Ali a wurin?
Yana nan.
Duk wani sahabi da ka sani da ya kai ya komo daraja shi ta kai yana nan a Madina. Me yasa manzo Allah bai ce ku umarci wani ba? Zaka ji sallan nan a bar wasa ce, zaka ji kalmar ƙarshe da manzo Allah ya furta ita ce as-salatu sala. Ku lura da sallah, ku lura da sallah. Sannan da ya tashi sai ya sanya Abubakar shine commander in chief na jagorancin sallah a masallacin shi. Yace ku umarci Abubakar ya yi wa mutane limanci. Manzon Allah zai wuya danka sallah ta musulmi a hannun Abubakar ya ja su. Sai khalifanci, harkar siyasa, wadda ita ce tafi sauki. Ko kun fahimta jama'a? Daraja ce ga Abubakar. Rabi'an, ta hudu, hadithu Aisha radiyallahu anha. Har wayo ga hadisin Aisha, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala fi ibtida'i maradihi alladhi mata fihi. A farko farkon rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, ga maganar da ya fadi, yace laqad hamamtu, haqiqa na yunkura, nayi niyya, aw aradtu, ko kuma nayi nufin, an ursila ila Abi Bakrin wa ibnihi, in yi aike zuwa ga Abubakar da dan shi Abdurrahman. Fa'ahuda ko fa'ahida an yaqula alqa'iluna, in yi alkawari cewa ga amana nan na batta a hannun ainihin Abubakar as-Siddiq, zan faɗi wannan doka ce don kada wasu masu iya magana, aw yatamanna almutamannuna, ko kuma wasu masu kwaɗayi ko wani buri, don kar su sa rai a cikin wannan al'amari. A farko farkon rashin lafiyar shi ne, ku jifa, yace ya himmatu da ya aika zuwa ga Abubakar da ɗan shi ya faɗa musu, kuma ya yi alkawari ya tabbatar musu da alkawarin, don kada wasu masu iya magana ko wasu masu burace-burace ko wasu waɗanda dama suna sa rai su ne za su karɓi shugabancin musulunci su yi kwaɗayi. Sun maƙultu, to sai ni da kaina kuma na ce, in ji manzon Allah kenan, ma'ana da na himmata in faɗi wannan doka, to sai ma na ce to ai in dai har mutanen nan da zan bari muminai ne, to ba za su ƙi Abubakar ba, don haka ba ma sai na sharɗanta ba. Shine maganar ya aballahu wa yadfa'ul mu'minuna, Allah bai yadda da kowa ba, muminai kuma za su tunkuɗa kowane ne. Aw yadfa'ullahu wa ya'bal mu'minuna, ko kuma Allah yana tunkuɗa kowa bai yadda da kowa ba, muminai kuma suna ƙin kowa ba su yadda da kowa ba, taqdirin me illa Ababakrin, sai Abubakar. Ma'ana da ya himmata har zai ba da declaration, zai faɗi ƙarara, sai ya ga cewa yo ai tunda mutanen nan muminai ne, to ba za su yadda da kowa ba, sai Abubakar. Kowa aka kawo musu za su tunkuɗe shi, Allah ma bai yadda da kowa ba, Allah zai tura kowa, Abubakar kadai zai tabbatar. Shin wannan magana ta manzon Allah ta tabbata ko bata tabbata ba? Muminai sun yadda da Abubakar ko ba su yadda da Abubakar ba? Allah ya tunkuɗa kowa ya tabbatar da Abubakar ko bai yi ba? Wannan ita ce magana. Malam ya ce hadhihi jumlatun min khasa'is Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu allati waqa'at ma'a maradihi wallati kanat bi masabati al-isharat al-mutatabi'ah لأحقية أبي بكر الصديق في الخلافة من بعده. يجي ونن جملة تتروار درجوجين نمسمى سيدنا أبي بكر ونن دو ونن درجوجين سنفاروني أبو بكر أديدي لوك ترش الله في منظر الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت بمثابة الإشارات المتتابعة ونن دو ونن درجوجين أمطي النونيني طيبايا طيبا li ahqiyati Abi Bakr, wadanda ke nuna cancantar Abi Bakr ne Siddiq fil khilafati min ba'dihi, cewa Abu Bakr shi ya dace zama khalifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin din mai hankali in yaji ire-iren wadannan maganganu, ko da a da can Annabi bai taba wasu maganganu ba, kun fahimci wannan da kyau, ko da bai taba wasu maganganu ba, sai ainihin addabda zai rasu da rinka waɗannan maganganu, waɗannan kawai sun isa su fadakar su kuma ainihin nunar ga dukkan mai ilimi da hankali da natsuwa da adalci akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ishara ne zuwa ga Abubakar, domin duk mutumin da ka amince mishi akan addini sai akan harkar jagoranci ce ba za ka amince mishi ba, dole ka amince mishi. Jama'ar musulmi kun ji wannan. Ar-rabi'a fiqh ko ilimi na hudu daga cikin ilmomin da muke diba a wannan ainihin wato hali, al-ahadithu as-sabiqa kama fiha takrimun li Abi Bakr as-Siddiq fa fiha manhajun yadulluna alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hadisan can da suka gabata waɗanda ke bayyana darajojin Abubakar na musamman, ko ai suna nuna girmama Abubakar ko ba sa girmamawa? Suna nuna girmamawa. To akwai kuma wani abu da ake karantar da mu, kun san wannan abu? Sai malam ya ce fa fiha manhajun, waɗannan hadisai a cikin su akwai tafarki yadulluna alaihi ar-rasul, akwai wata tsari, akwai wata hikima, akwai wani ilimi da manzon Allah yake nuna mana. Wanne ne? Wa huwa al-iqraru bil fadl li ahli, shine ikrari ka fito ka furta daraja ga duk wanda yake da daraja. Karka zama mahassadi, in Allah ya sa wani yana da daraja, wani yana da minna a kanka, ko so ɗaya wani ya biya maka kuɗin makaranta a rayuwa, ko so ɗaya wani ya taɓa maka wani alheri, karka zama butulu, karka zama kaza kika goge. Wannan hadisin sai mun zo karatun Sahihul Bukhari, za ku ji shi da cikakkiyar riwaya shi, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, mutumin da nafi kowa jin daɗin abota da shi, da surukuntaka da shi, da kuma me ya ce, da kuma dukiyar shi, ya ce shi ne Abu Bakr. Haka riwayar ta zo da bayyana waɗannan abubuwa guda uku. Surukuntaka tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abu Bakr ya ta faru, suna zaune ne suna hira, sai ya ce mishi auren mini da ƴarka mana Aisha. Sai ya ce yo ai ƴata ƴarka ce dan kai dan uwana ne. Manzo Allah ya ce gaskiya ne, ni dan uwanka ne a musulunci, amma ba dan uwa ne na jini ba, ma'ana ya halatta aure ƴarka. Sai ya ce to tunda haka ne na auren maka da ita. Abu Bakar bai ce zai je samu wata yaya ta kwarin kaza ba, zai je akwai wata inna a gari kwana ka, duk Abu Bakar nan take ce ya bashi. Za ka iya haka? Sai ka je ka yi shawara da dattawa na gangare kaza, dattawa na kwana kaza, na tudu kaza, na anguwa, nan take Abu Bakar. Na ɗaya, na biyu, suhuba. Lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da ya ainihin faɗi saƙonni aka kafirce aka yi duk abin da za a yi, Abubakar da Annabi ya same shi suna zaune, don dama abokai ne tun suna yara. Sai ya ce tunda muke da kai na taɓa maka ƙarya? Ya ce a'a, in na ce maka ni manzon Allah ne, Allah ya aiko ni, za ka yadda? Ku duba jama'a, za ka yadda? Sai ya ce ai ma na yadda. Ka duba irin wannan abotar. Shine malaman fiqhu na suro fa, zaka ji in suna wa'azi suna cewa in har abotar ku ta yau ma bata kai irin ta Abubakar da Annabi ba, to ba abota bace, to kafin ku ta kai ai lalle da wahala. Ka duba irin wannan imani na Abubakar fa, zaka yadda? Sai ce ai ma na yadda. Da aka je tsegumi an yi Isra'i da Mi'raji, aka dawo aka ce to gashi mutane suka yi ta ƙaryatawa, sai aka kewaye aka ce to Abubakar, aje a samu Abubakar, aji me zai ce. Shi ya ce komai, aka ce mutumin nashi yayi zai yadda. Aka ce to yau fa mutumin naka ga baruta da yi, daren jiya fa yace ya ji har sama ta bakwai da daddare, kuma wai ya ji har birnin Kudus, wai har yana bada labarin fataken mu da ƴan kasuwar mu a hanya. Yanzu kai Abubakar zaka yadda da wannan? Sai yace ai na yadda. Waɗannan irin suhuba, dukiya kuma fa, Abubakar dukiyar shi ya ɗibo kaco kam, abinda Bahaushe yake kira ɗaka da waje. Bai yi ƙwanja ba ya bar wasu a banki kaza wanda ba a sani ba, ba da sunan shi ba, duka ya kwaso gaba ɗaya. Da aka tashi za a yi hijira, ya ce Allah ya umarce ni in yi hijira daga Makka in tafi Madina. Kalmar farko sai ya ce as-suhbatu ya Rasulullah, zan bi ka ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce ya yadda. Sai ya ce to ya ɗauki nauyin tafiya. da abincin da za a ci, da abin hawan da za a hau, da duk wani abu, wane ne zai nuna musu hanya, wane ne zai musu kaza, yake di ya dauki nauyi. Wannan ita ce suhuba din. Waɗannan abubuwan alheri ne ko ba alheri ba? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karimi ne, manzon Allah ba butulu bane. Dan haka da yazo rasuwa, kada ya mutu ma bai faɗi wannan magana ba, yace a dauko shi a kawo shi minbari. Da yazo kan minbarin, waɗannan maganganun kadai ya faɗa, shine ake so di yadda Allah ya daukaka darajarka. In akwai wani da ya maka minna a rayuwa, ka faɗa ka ce wani yayi mini minna, yayi mini daraja, yayi mini alheri, wani mai gidana ne, baka faɗi ban ka faɗa haka, darajarka ce ta daukaka dan ka zama mai adalci. Manzo Allah yana cikin kuncin talauci da wahala da kuncin matsatsi da suka saka shi a Makka. Wani dattijo ya lallabo yace mutanen nan sun kuntata maka, ba su so ka rayu, kawo su kuɗi mana in zuba ina yin harkokin dabbobi da sauransu, ina kawo maka riba kana ci a boye asirinka a rufe. Wannan mutum masoyi ne ko ba masoyi ba? Masoyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rannan kuwa da manzon Allah ya yi karfi har ya kai ga ya kama mutanen Makka ya kar 70, ya kama 70 ya daure. Manzon Allah da ya dube su, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, sai ya ce wallahi da wani na da rai, in ya ce in saki waɗannan mutane da gudu zan sake su. Sai da ya tuno wancan dattijo. To haka ake so. Abinda wannan darasin yake nuna mana kenan, kar ka sake wani ya maka alheri don wata ranka ya ɓaci, ko kuma kana ga yau ka zama gwamna ko ka zama minista ka yi butulu, sai ka ce wane shi ya fara ba da kuɗin da aka buga posta ta, wane shi ya biya min kuɗin sadaki, wane mai gidana ne, kuma ka yi ishada, ka faɗa kowa ya ji, dukka tare yan jaridun duniya nan, duk yan jaridu ne, su Anas, su Abu Sa'idin, duk sun kafa kayan ibar labarai, su ne suka zo suka ba duniya labari. Annabi ya yi wannan public announcement, ya faɗi darajarwa, darajar Abubakar. Haka ake so ka zama. Annabi mutumin kirki ne sallallahu alaihi wasallam. Wa zikru ahlil ihsan, malam kuma yace wannan yana koyar da mu ambatan mutanen kirki, duk wanda ya kirki a faɗa jama'a. Wal khairi, da kuma mutanen alkhairi, bima yastahiqunahu, a faɗe su da darajojin da suka cancanta. Ba kamfen bane jama'a, ba ƙarya bace, daidai ne. Mina li'tirafi, daga ainihin furuci da za a yi lahum, da ainihin wannan abu da suka yi, bisani'il hasan, saboda kyakkyawan aiki da suka yi, a yi furuci da kyakkyawan aikin da suka yi jama'a. Me yasa da na fahimci cewa matasa ne galibi suke taruwa a majalisina? So da dama nakan ɗibo musu wasu tarihi na alkhairai da su Haruna Danja suka yi mana a garin nan mu ahlus sunna. Yanzu kowa yana ganin kowace kwana masallacin juma'a ne ko? Yana ganin to ai me, dan an ba mu masallacin juma'a wata tsiya ce? Ina mun samu lokacin da duk zariya ahlus sunna ba su da masallacin juma'a, duk zariya. Sannan duk zariya an ki asaiwa da ahlus sunna fili daya su yi masallacin juma'a, duk zariya, duk kudinsu. Ina muke zuwa sallah? Cikin barikin soja akwai wani limami soja dan uwan sarkin Kano ne, Ado Bayero, shine limamin karshe na ahlus sunna a cikin jaji, ya rasu Allah ya gafarta mishi, shi kadai ne limamin ahlus sunna duk zariya kakab, ba masallacin ahlus sunna. Su Haruna Danjin suna da kuɗi, an ce ba za a siya musu da fili ba, saboda izala za su yi wa masallaci, ma'ana da kuɗin ku an ki siyar muku. Me ya faru? Wannan kwazazzabo ne a bayan gidan shi. In na ce kwazazzabo ba za ka gane ba, mugun rami, ma'ana jahannaman duniya, in aka jefa ka mutuwa za ka yi. Kifofi yake da su, Haruna Danja ya tsaye da su gaba ɗaya su daina aiki, duk zari yace su ta ɗibo marmara suna zubawa a wuri, sai da aka cike wurin ya zama yadda yake. Rami ne, da na tuna ina yaro na meka jiri nake gani, mugun rami ne. Miliyan nawa aka cike ramin tukuna kafin a fara masallacin? To in ba a nuna matasa wannan tarihin ba, yanzu in wani zo sai ya ce yodan ya yi masallacin juma'a, me yayi? Duk zariyar mu ahlus sunna ba masallacin juma'an da ya kai wannan daraja a idanmu, kuma ba za a yi masallacin da zai kai daraja ba, saboda masallaci ne mai tarihi. Sannan sallar idi ta gagara, duk zariyar ahlus sunna ba su da inda za su yi sallar idi. aka waɗannan ƴan bid'a ku ban mu da su kuma mun san abin da suka yi mana. Ina fata suka takura suka hana ko ina. Shine yana da fili a industrial area shi Haruna Danja, yana da fili a inda yafi ko ina tsada a Zaria. Shine wannan kikaji da kake gani wannan wurin inda ake sallar Idi ko tafi ko ina daraja a Zaria har fada. Kace mi na fada duk Zaria ba inda ta kai wannan wuraren, don wuraren masana'antu ake yi nan, ake kera mitar wutar lantarki. Ya ɗibi wannan makeken fili ya ce gashi nan aje. Don haka yanzu don wani ya ɗauki filin Idi ya bamu, muna da kuɗin da za mu siya kuma za a siyar mana yanzu ba matsala. Amma a wannan lokacin ku ji tarihin da aka gina masallacin nan kenan. To ire-iren waɗannan mutanen daidai ne a yi shuru a bar ƴan baya ba su san su ba? Lallai a faɗa wa ƴan baya don su ci musu albarka, su gode musu, su yi musu addu'a, sannan kuma fa su yi kwaikwayensu. Ina fata an gane. Al-khamisa, sannan sai ainihin wato fiqhu na biyar daga cikin fiqhun da muke ɗiba a nan. Fi qissati ba'si ko Usama ibn Zaid ibn Haritha radiyallahu anhuma wa huwa mawla ibn mawla. Yace daraja ainihin wato fiqhu na biyar da muke ɗiba, tarihin nan na aikawa da Usama dan Zaid dan Haritha, aka aika shi a matsayin shugaban tawagar yaki. Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi. Mana yace wa huwa mawla ibn mawla, bawa ne bararre, dan bawa bararre, shi bararren bawa ne, baban shi bararren bawa ne. La yasilu umruhu 20 sana, shekarar shi bata kai 20 ba a lokacin. Wa ma'a zalika, amma tare da haka, fala sigar, ba a dubi kankancin shi ba, wala riq, ba a dubi asalin shi bawa bane, alqadim, da daddan bawa bane. Mana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama an yaj'alahu amiran, ko min an yaj'alahu amiran. Manzo Allah bai dubi cewa yaro ne karami ba, bai dubi cewa bawa ne dan bawa ba, ko sai manzo Allah ya nada shi ya zama me, ya zama shugaba ala ammati sahaba, ga baki dayan sahabbai, fihim min kibarihim, daga cikin waɗannan sahabbai akwai manya-manya daga ciki, zaka ji kamar Umar, wa fihim alqurashiyun, akwai quraishawa ma waɗanda suka fi kowa salsala daraja a cikin Larabawa. Bal fiha man huwa afdalu min Usama, a cikin tawagan ma akwai wanda ya fi Usama daraja, kal Faruq, kamar ainihin sayyidina Umar radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda. Fi ghazwatin, aka tafi wani yaki, Usama ya shugabanci wannan yaki, manzo Allah ya nada shi muhimma, mai muhimmanci, ba'ida, mai nisa, ba'idatul mada, mai matukar nisa. Wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yadulluna hadha ala anna tilka sifa, wannan yana nuna mana wannan sifa ta cewa karami yaro, bararren bawa, la tahuttu min qadri shakhs fil islam, ba ta zubar da darajar mutum a musulunci. Me wannan yake nunawa? Ku duba, yaro ne bai kai shekara 20 ba. Dama yakin da aka je, an tafi yaki ne kasar Italy, kasar Italiya, aka je aka kashe da baban shi Zaid dan Haritha, da Abdullah ibn Rawaha, da Ja'far ibn Abi Talib. To da aka tashi za a tafi yakin dakko fansa, dab da ƙarshen rasuwa Annabi sai ya ce to Usama kai ne zaka zama komandan yakin. Shekarar shi nawa? Shekarar shi bata kai 20 ba. Sannan dubi, asalin baban shi bawa ne bararre, shi ma bawa ne bararre. Wannan yake nuna mana ashe kuruciya da kasantuwar wani bararren bawa ne ba ta rage darajar shi a musulunci. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya kulu, Allah mai albarka da daukaka, Allah mai tsarki da daukaka cewa yake, ya ayyuhan nasu, ya ku jama'a, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, mu muka halicce ku daga ainihin wato namiji da mace, wato asalin ku namiji da mace aka halitta shine Adamu da Hawwa'u. Waja'alnakum shu'uban, sannan sai muka sanya ku yanki-yanki, wani yana gabas, wani yana yamma, wani yana kaza, wani yana kaza. Wa qaba'ila, sannan kuka zama qabilu-qabilu, yare daban-daban. Lita'arafu, an yi haka ne dan ku fahimci junanku, in kaga dan ƙasa ku ka gane, in kaga dan garin ku ka gane, ba wai kawai dan ƙabilanci ba. inna akramakum indallahi atqakum, mafi daraja a wurin Allah daga cikin ku shine wanda yafi tsoron Allah. Wannan yake nuna mana jama'a, idan kuka tashi za ku yi abu kar ku dubi cewa wani yaro ne, a'a ya cancanta ku sa shi, kar ku dubi cewa a yo ai wani ba yaran mu bane, ai wani bararren bawa ne, ai wani da kaza ne. Wanda ya karanta Nigerian history ya karanta the history of Jaja of Apobo, the history of Jaja of Apobo. Bawa ne aka shigo da shi kauye, amma kafin wani lokaci ya waye gari ya zama shine sarkin gari. Saboda me? Saboda jarumta da dacewa, yana da qualities, siffofi na shugabanci. Sai suka ga cewa shi ya dace, sai suka nada shi. Haka ne ko ba haka ba? Haka al'amarin yake. Allah ya taimake mu. As-sadisa, darasi na shida daga cikin darussan da muke diba sakamako. Menene wannan yake nuna mana? Wancan abin da muka gama karantawa, Annabi ya nada Usama ne dab da zai rasu, kuma ya rasu ba a tafi yakin ba. Lokacin da Abubakar ya hau khalifanci, sai aka fara kawo cewa wannan yaro ne karami, sannan kuma dubi fa bararren bawa ne. Abubakar ya ce ai ban isan canza abin da manzon Allah ya riga ya kulla ba, ma'ana manzon Allah ya fi ni, ya fi ni, yayi kaza yayi kaza, ya nada wani to wani din nan. Haka Abubakar ya zartar, haka kuma aka yi. As-sadisa, na ainihin wato shida, na'khudhu aidan min hadha al-mawqif فضل اسامه ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. A wannan matsayin to kuma zamu ƙara gane darajar sayyidina Usama dan Zaid, Allah ya ƙara mishi yarda. Haythu ikhtarahu ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yayin da manzon Allah ya zabe shi qa'idan li hadha al-jaysh, cewa ya zama jagoran wannan rinduna. Wannan yana nuna darajar shi ko ba ya nuna darajar shi? Yana nuna darajar shi. Wa hiya tazkiyatun azimatun, yace wannan tsarkakewa ce mai girma, wato wannan muqami ne mai girma, minar rasuli sallallahu alaihi wa sallama, wanda manzon Allah ya bashi. Wa huwa al-hibb ibn al-hibb, da ma shi Usama masoyi ne dan masoyi, abin so ne dan abin son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa an walidihi, haka kuma ainihin wato ko wannan daraja ce gawa ga ainihin mahaifin shi. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anhu wa an abihi, bari ku ji darajar da manzon Allah ya fadi game da Usama da shi da ainihin mahaifin shi Zaidu. Annabi ya ce wa in kana ko la khaliqan lil imarati, wa in kana la khaliqan lil imarati, lallai ya cancanci yayi shugabanci. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya, kuma lallai yana daga cikin mutanen da nafi so. Wa inna hadha la min ahabbin nasi ko ilayya ba'dahu, manzo Allah yace game da Zaid dan Harisa, lallai Zaid ya bace da yayi shugabanci, baban Usama kenan. Sai kuma yace lallai Zaid yana daga cikin mutanen da nafi so. Sai kuma yace wa inna hadha, haka kuma wannan, wa kenan sai ya nuna dan lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu, yana daga cikin mutanen da nafi so a bayan baban shi, a bayan wa? A bayan Zaid. To Usama yana daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so. Jama'a, waɗannan hadisai dukansu suna nan cikin sahihul Bukhari. As-sabi'a, na bakwai, wato fiqhu ko darasi ko ilimi na bakwai daga cikin ilmomin da ainihin muke iya cirowa a cikin wannan ainihin kissa ta rasuwar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fi ikhtilafi sahabati min bayni yadayir rasul sallallahu alaihi wasallama, sabanin da sahabbai suke a gaban manzon Allah a lokacin wa huwa maridun, yana rashin lafiya. Wa qad qala lahum, a lokacin da yace musu halummu aktubu lakum kitaban, ku zo rubuta muku wani littafi, wata takarda, la tudillu ba'dahu, la tudillu ba'dahu, wadda ba za ku bace ba bayan na rubuta muku wannan takarda. Fakhtalafu fi zalika, sai suka saba, wasu suka ce a kawo takarda a bashi, wasu suka ce kada a kawo a bashi, janta ne da bugun zazzabi ya mishi tsanani. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, da hayaniya da daga murya ta yawa, gashi yana da rashin lafiya, sai yace qumu anni, ku tashi ku bani wuri. Wannan abin ya faru ranar Alhamis ne, shi yasa ake cewa wannan musamman Shi'a sun fi kiran wannan qabiyar raziyatul khamis, kaskancin ranar Alhamis. kaskancin rana Alhamis. Wai kaskanci ne ya samu musulmi a wannan rana, dan Abdullahi dan Abbas ya tafi yana cewa kaskanci ya tabbata kaskanci a ce an hana manzon Allah ya rubuta takaddar da yake so ya rubuta. To shine sai suka sa wannan rana Raziyatul Khamis, kaskancin da ya samu musulmi rana Alhamis. Wai sai suka ce Umar yana sane da cewa Annabi zai rubuta takadda ne ta wasiya zuwa ga Aliyu, dan haka Umar ya sauri ya babbake ya ce manzon Allah bugun zazzabi da jante da kaza da kaza. Shine sai manzon Allah ya ce ku tashi ku tafi. Na'am, tare da cewa mun karanta sharhin asalin wannan hadisin a cikin Fathul Bari cikin karatun mun ba ku manta ba, amma yanzu da ike wani mahalli ne na muwarware wata matsala. Shine Annabi ya rayu ya samu sauki bayan wannan ranar Alhamis ko bai samu sauki ba? Ya samu sauki, domin wannan abin ya faru ranar Alhamis. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma ya watsake ranar Juma'a lallai ilallah. A waɗannan kwanaki uku tsakanin Alhamis kafin Litinin da ya rasu, akwai lafiyayyun kwana uku waɗanda a lokacin ya dawo cikin hayyacin shi, haida sai ya rubuta. Ashe rashin rubuta wannan takadda da bai yi ba a waɗannan ranaku dalili ne da ke nuna rubutun wannan takadda ba lallai ba ne? Abu na ɗaya kenan. Wannan kuma ke fahimtar da kai cewa bugun zazzabi da zafin jante ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a kawo mishi wannan, ba dan haka ba da bai watsake da sai ya ce a kawo mishi sallallahu alaihi wasallama. Na biyu, malamai baki ɗaya kamar yadda Ibn Hajar ya faɗi cikin Fathul Bari suka ce da rubutun ma zai rubuta waccan maganar ce ta baya wadda aka yi. Wace magana ce? Ita ce wadda ya faɗa a farko rashin lafiyar shi, cewa Allah bai yadda ba mu'mine ma ba za su so kowa ba bayan Abubakar. Aka ce da ita zai rubuta tunda ya riga ya faɗe ta, yaya kuma zai zo a rubuce sabata? Ko manzon Allah kuma zai ta kiyaye ne? Wa yake tsoro? Allah ya kiyaye. Malam yace na'khudhu adaba ziyaratal maridi, to a cikin wannan abun zamu dauki ladubba na ziyarar mara lafiya. Yaqulu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa yu'khadhu min hadha alhadisi أن الأدب في العيادة ألا يطيل العائد عند المريض حتى يتجرى. wannan darasin daga cikin abin da ke nuna mana shine akwai ladabin da ake so ka lura da shi in ka je gaida mara lafiya, karka tsawaita dan karka gundure shi. Mara lafiya in ka je ka same shi, ka gaishe shi, kai mishi addu'o'i, ka dan siyo mai lemo ne, tanjirin ne, ka dan kawo mishi wani alheri ne, sai ka gabatar sai ka tashi karka tsawaita, dan yana cikin wani hali mai yiwuwa bai san hayaniya ko bai san mutane a wurin shi. Ina fatar an gane. Sannan wa Allah ya takallama indahu bima yuzijuhu, kar kuma ka faɗi wata magana wadda za ta rikita shi, kar ka ce wai wani ciwon kai to Allah ya kiyaye. Mutum uku jiya muka rufe a garin nan suna annoba ciwon kai, to kar ka faɗi haka. Ina fatar an gane. A'a, duk wata magana da za ta tayar mishi da hankali kar ka faɗa mishi, Allah ya kyauta. Na'am. As-samina, mas'ala da za mu fahimta ta takwas, at-tahziru min ad-dunya. Allahu akbar. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kwaba game da shagaltuwa da duniya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi so da dama yakan ce inna ad-dunya hulwatun khadra, duniya zaki ne da ita a baki, a ido kuma fa koriya ce shar. Zaka ji duk abu mai zaki yana da dadin ci, duk abin da yake kore yana da dadin gani, to haka ya kwatanta duniya. Sai yace amma Allah zai nada ku duk abin da kuke nema a ciki ya gaya za ku aikata. Sannan dubi, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Duniyan nan sai ta gama daukan ado gaba daya, ka gyara gidanka, ka sa tiles, ka sa komai, 7-point agenda ta hadu, komi ga wutan lantarki, ga lafiya, ga komai. Allah yace sai al'amarin mu yazo mata ko da daddare ko da rana, sai a kwantsa mai ta, sai ya zama ba sauran matsala.
wani malami ne littafi ya ce mishi the end of democracy, ce ƙarshen demokradiyya shi ne duk abin da ya gama kaiwa sama to kauce zai ruguzo kenan. Ina fata an gane the very day the 7-point agenda ta cika a ranar za ta ruguzo, shi ne ga wuta, ga ruwa, ga lafiya, ga noma, ga titi, ga security, ga komai. To ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Allah kiyaye. Malai yake cewa to tsauratarwa game da duniya, jama'a ayi taka tsantsan da duniya, wal munafasatu alaiha, da kuma jayayya akan duniya, tilka allati yakhsha alaina ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama al munafasata fiha fatuhlikuna kama halaka man qablana. Ita ce dai duniyan nan da manzon Allah yake ji mana tsoro, kar mu jayayya mu rikici game da ita sai ta halaka mu kamar yadda ta halaka mutanen da suka zo kafin mu, duniya ce ta halaka su. Ku dubi samudawa me suke cewa, man ashaddu minna quwwa, sun manta da Allah, suke cewa man ashaddu minna quwwa, sai Allah ya halaka su. Wa kanu yanhituna min aljibali buyutan farihin. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Idan kun fahimci wannan maganar da kyau, abinda wannan maganar take nufi jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai dauki duniya a bakin komi ba. Sadda ka dauki abu da wani matsayi shi yake ja maka kake me? Kake jayayya. Ba ku ganin yan siyasa yanzu kashe junansu suke yi? Asiri suke, tsafi suke, saboda me? Saboda sun dauki wannan kujerar a bakin wani abu. Kuma manzon Allah bai dauki duniya a bakin komai ba. Sayyidina Umar ya taba zuwa ya sa manzon Allah da rana yana kwance akan tabarma karauni, tabarma keso, annabi ya kwanta duk ta fito mai a jikin rudu-rudu. Sayyidina Umar ya tsaya ya ce, ya manzan Allah, yanzu kai kenan rayuwarka haka? Duk darajarka kana wannan halin? Ga Kisra, ga Kaisar, ga wane ne a Rum suna jin daɗi kaza kaza? Sai manzan Allah ya ce, baka yadda su ci duniya mu kuma mu ci lahira ba? Manzan Allah ya faɗa Umar, Umar ya ce, na yadda, ya ce haka abin yake. Su more a nan, su ɗana a nan, mu kuma mu muke da dindindin a can. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa li dhalika yanbaghi ko an tabqa hadhihi alwasiya fi at-tahdhir min ad-dunya nusba a ayunina. Ya kamata wannan ainihin wasiya ta tsoratarwa game da duniya ta zama me? Ta zama koyaushe a balluranmu. Ita ce ma'anan nusba a ayunina rasikhatan fi adhanina, sannan ta zama ta yi zurfi, ta samu zama a cikin tunaninmu. Tilka alwasiya min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wannan wasiya daga manzon Allah take. Ko ar-raufur rahim, manzon Allah mai tausasawa ne, manzon Allah mai tausayi ne, allazi la yantiqu anil hawa, wanda baya magana san zuciya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah ya aiko manzon Allah mai tausayi ne, raufur rahim, mai tausayi ne, mai tausasawa ne. Manzon Allah bai taba wani declaration na 7-point agenda ba. Tuni ake maganin matsalolin, ba a wani jiran sai an yi budget, sai an yi kaza, matsala ta yi matsala, ba security. Manzon Allah kara ya ji a Madina, da ya tashi dokin tsirara ya dauko dokin, ma'ana ba sirdi ba linzani, haka ya kama dokin ya tsalle ya hau, kowa na bacci. Maza suka fito a guje, sai suka ga manzon Allah har ya dawo daga idda aka ji karan, yana cewa ku koma kar ku tsorata, an gama muku da abu. Ma'ana wannan shine ma'ana chief security officer of the state, shine kai da kanka ka shiga gaba kai maganin matsala, ba wai ka zauna a lungu kana daukar security report ta waya ba, nan kana dankalin dambun nama, nan kana shan juice. Ina manzon Allah da kanshi aka ce dokin tsirara ya fita da shi yaje maganin abu? Bai yiwuwa a ce an zauna jama'a babu aminci a ƙasa, kuma ba abin da zai biyo baya. Me wannan magana take nunawa? Dukkan shugaba, duk wanda yake da shugabanci, dole ne ya zama yana tausayin jama'a. Tausayin jama'a kuma ba zai yiwu ba ka zauna a ɗaki kawai ana bugo maka waya, kai da kanka za ka rinka shiga lunguna. Sarki Abdallah wannan na yanzu, akwai lokacin da ya shiga anguwar da Malam Usaimin yake, ya je ga babban malami irin wannan, gidan shi gidan ƙasa ne, gidan ƙasa ne irin gidajen Makka na da.
sannan gaban gidan dalibai ga sunan sun zo daga ko ina a duniya a waje suke kwana. Yace ban taba zaton cewa haka kake wannan rayuwar ba malam. Sakamakon wannan ziyarar da sarkin ya kaifa aka kwashe malamin da shi da jama'a anguwa aka zuba su a wani estate aka rushe anguwar aka sake ta. Haka ake son shugaba. Kar ka zauna wai a zo abu ya faru a ce maka ranka ya dade wasu ƴan iska ne. Ya za a ce maka wasu ƴan iska ne. Ka zo ka gani mana waɗannan da aka ce maka ƴan iska ne su ne za su yawon saka zaɓe, su ne za su yawon kaza. Dan me za ka zauna an yi kaza sai a ce maka ai wasu ƴan iska ne, ai ranka ya dade, ba abin da ya faru. An kashe mutane wani an tsinke mishi kafa ka ce wai ba abin da ya faru. Dan haka gwamnoni kun ji ciyamomi, councillors, ƴan majalisa, ƴan wane ne, ƴan wane ne shugaban ƙasa, rahotanni da SSS suke ba ku akwai munafunci a ciki. Suna ba ku rahoton kadai wane yayi zagi, wane ya zage ku, wane ya tsine muku, ba su taba kai labarin cewa gaba kaza ta rufta ba, wuri kaza ba wutan lantarki yau wata biyu, ana amai da gudawa anguwa kaza. A sai a zauna sai a turo ni fakaitaccen dan jarida sai je kawai sai ba da labari sai ranka dade ba wani amai da gudawa bane, wani yaro ne kawai ya rasa anguwa. Shikenan ka zo da kanka ka ga me yake faruwa. Abinda wannan darussan ke nuna mana kenan, manzon Allah mai tausayi ne ya je gidan wannan tsohuwa, ya shiga wurin wannan tsohuwa, ya je wurin wannan, ya je wurin wannan, ya dubi yanayi. Sayyidina Umar da kanshi yake kewaye Madina, sono muna kawo kissan nan ya fi a kirga, amma fa'ida ce da ita musamman ga shugabannin yau. Sayyidina Umar shugaba ne fa na duniya, ba wai na ƙasa irin Najeriya ba, ƙauye duk duniya tana ƙarƙashin mulkin shi. Amma Sayyidina Umar yawo yake yi sai ya ɗauki mutum guda sai ya ce ɗan tsaya a wannan kwana, sai Umar ya kewaya ya kewaya ya kewaya ya kewaya. Nan ne fa ji wata tana cewa Allah ya isa tsakanina da Umar. Yanzu da ciyaman din Zaria local government zai shiga cikin Zaria tun daga anguwa Albarkawa da Alfadare da anguwa Alkali, mutum nawa zai ji suna tsine mishi albarka? Da na sabon garin Zaria zai shiga Daurawa da Muciya da Cikaji da ina ne, mutum nawa zai ji suna tsine mishi albarka? Sawa zai a kama su? Ba sawa ake a kama su ba. It's injustice. Yunwa ta karkari mutum ko rashin wuta. Zafi ya dame shi ya bude baki ya ce Allah ya tsine wa shugaban kasa, sai ka ce a'udhu billahi, sai ka dauki adireshin gidan gari na wayewa sai ka zo gidan sai a kira shi, bawan Allah lafiya, jiya an ji kana tsine wa shugaban kasa. Sayyidina Umar abin da yake nan ji yayi tana cewa Allah ya tsine wa Umar albarka, ba a turo operation yaki ko operation flush out ko operation aradu su zo su sauka mata da aradu ba. Me aka yi? Sayyidina Umar da kanshi ya kwankwasa mata kofa, bata ma san shi bane, ta bude baiwar Allah lafiya kike tsine wa Umar, tace Allah ya tsine wa Umar. Yace saurara ya akai, tace dubi ayya, an tura ubansu yaki an je an kashe shi, ga sunan yanzu sun zo yunwa suke ji kuka suke, na dora wuta na sa ruwa ne sun ki bacci. Allah ya tsine wa Umar, tana ƙara tsine wa Umar, sai Umar ya tsaida ita. Bata ma san shi bane me yayi, sai ta fi state house, villa, government house, first lady tana can bacci take a air conditioning system ta runguma FDB, sai ce tashi ba bacci first lady, a tayi wani gogoro ne ta sa aka cire shi, sai nada mata gammo, sai doro mata me tukunya. Kaga ko first lady ta dauki tukunya, ai magana ta kare kuma. The first lady aka dora mata tukunya, shi kuma ya dauki buhun gari, Mr. President Umar ibn al-Khattab ya je aka dora tuwo da miya, mata sun fi iya miya, ko sai ya ce ita ce handling tukunyan miya, shi kuma fa tuwo yana da sauki ai. Nan da nan shi yake tuka tuwo Sayyidina Umar for Mr. President, saboda ne ba security report ya tsaya ya karba ba, shi da kanshi ya je ya ji mace ta ci tuwo ta koshi da ita da ƴaƴanta, tana shi wa wannan mutumin albarka, tana zunduma Umar zagi yana cewa ke shiru. Ta ga mutumin kirki ko? Amma Umar fa tana ganin mutumin banza ne. Yace ke din gari ya waye, ki je fada Umar. Tace me zai kai ni fada shi, ki je gaure ki je. Da ta je sai ta ga wannan mutumi ne da take kaza kaza a gaban shi, ashe shi ne Umar din. Za ta yi salati ta ji tsoro, wato ta shiga uku kenan, sai ce a baki lafi ba.
baki laifi ba.
Daga lokacin ne Sayyidina Umar a cikin abin da ake cirewa na revenue, Sayyidina Umar was the first person, shine mutumin farko da ya fitar da ma'aikatar tattara haraji. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari da ainihin jangali da menene da menene da gurgurda yadda bukata take. Naka tara me ake da kudin, ba zuwa ake kan tebur fa a kasa a cinye ba, talakawa ake duba, wancan mijinta ya mutu, wani an basu da marayu, su wani gidansu ya rushe, ubansu ya rasu, wannan abubuwan ake musu, ake kyautata musu. Shine daga wannan lokacin Sayyidina Umar yace ai duk wani yaro ma ko mai uba ne to a fitar da allowance za a rinka bashi kawai duk wata. Sakamakon me? Sakamakon Umar ya je da kanshi ko da ya tsaya fa. Mafi yawancin masu wakiltar masu mulki ba sa gaya musu gaskiya jama'a, sai zuwa ce ranka ya dade jama'a suna tare da mu, ƙarya ne, ba wanda yake tare da kai ba, kowa ya alƙawarin ba zai saka maka ƙuri'a ba dan yana shan wahala. Zo ka ji abin da zai ce ya dura maka zagi, wani ya ci kwalakka, sai ka je ka rubuta duk abin da aka yi. Amma wai sai su ce wai ba haka za a yi ba, a rabu da su kawai ƴan iska ne, a je a tura a harbe su. Lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Yau ku kuke da mulki, randa azaba Allah ta zo kuma fa. So da haka masu mulki kun ji, ku zama masu rahma, masu tausayi, amma ku rinka yawo. Yanzu ciyaman na Zaria local government ya rinka fitowa da daddare, ya shiga burtu, ya sanya kayan da san ba za a taba tunanin shi bane, yana yawo, ya zauna nan ya shati, ya zauna nan ya ci gyada a wurin cikin mutane, ya ji me suke cewa. Nan zai ji wani ya kuntsuma uwar shi zagi, sai daure a zuci. Shine in ya ji da kanshi zai fi gyara, amma yaushe yaran shi zai ji an zagi uwar ciyaman ya zo ya gaya mai, zai ce ranka ya dade, yau wani a wurin teburin shan shayi ya zagi uwarka? Zai ce ranka ya dade, kaga masu shayin nan eh, to muna da akwati wurin za mu ci, kawai dan a ɗibo 50,000 a bashi. Allah ya taimaka. At-tasi'a, fa'ida ta tara daga cikin fa'idojin da muke ɗiba daga cikin darussan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kanat akhira wasayahu as-salata as-salah. Karshen wasiyar manzon Allah ita ce a kula da sallah, a kula da sallah. Tilka allati kana yusi biha wa huwa yajudu bi nafsihi. Allahu akbar. Wannan ita ce wasiyar da manzon Allah yake tai, wa huwa yajudu bi lamsihi, a halin yana fama da kanshi, yana ji da kanshi ga rashin lafiya ta tsanani, amma cewa yake as-salata as-salah hatta qata sautuhu, har sai da muryar shi ta yanke aka daina jin muryar shi. Wa huwa yuakkidu alaiha, manzo Allah yana karfafa game da akula da sallah. Wa yuzakkiru biha, yana wa'azantar da su. Wa yuraghibu, wa yuraghibu fiha, kuma yana kwadaitar da su game da sallah, 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 har aka ji muryar shi ta dauke dip sallallahu alaihi wasallama. Faman bayya hadhihi alwasiya, wanda ya wulakanta wannan wasiya, wa farata fi as-salah, yayi sakaci game da sallah, lam yabqa lahu min ad-din ma ya'ulu alayhi, ba abin da ya rage mishi na addini wanda kuma za a yi mishi hisabi a kai. In har ka wulakantar da sallah ranar alkiyama, ba wani binciken ka da za a yi, to me za a bincika? Gaba ɗayan buhunka ya tsiyaye ta wata huda baka sani ba, saboda haka ba abin da za a bincika. Fa ya akhi, dan haka ya kai dan uwana, hafiz ala sallah, ka kula da sallah, hafiz ala wasiyatil mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka kula da wasiyar manzon Allah zababban Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuwaddi'u ad-dunya, a lokacin yana ban kwana da duniya. Wala shakka anna ar-rajula fi tilka al-lahza, babu shakka mutum a irin wannan hali na yana dabda zai rasu. Yajudu bi aghla wa asmana wa ahamma al-wasaya indahu, yana bada kula ne da wasiya mafi daraja da daukaka da tsada da muhimmanci a wurin shi. Duk sanda kaga mutum yana dabda zai rasu, yana ce wa ƴaƴan shi zumunci, ku kula da zumunci, ku kula da zumunci, to a rayuwar shi kakaf wannan abin shi yafi muhimmanci gare shi. To annabi yana rasuwa yana cewa sallah, ku kula da sallah, ku kula da sallah. Sallah jama'a ita ce zumuncin da ke tsakanin dan adam da ubangiji, sallah ita ce ke tsakanin musulmi da musulmi na zumunci, in ka watsar da ita baka ba Allah baka ba musulmi. Dan haka jama'a, a kula da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'ashira, fa'ida ta biyar ko ilimi na biyar da muke koyo a wannan hali, ai na goma, afwan na goma, kanat wasiyatur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama bis sala, wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da annabi yake da sallah. Qaranatha wasiyatan ukhra, e wasiyatun ukhra, wannan wasiyar to akwai kuma wata wasiyar tare da ita wadda take gwama da ita, wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ita ce magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as-salata as-salah, kukula da sallah, kukula da sallah. Ittaqullaha fi ma malakat aymanukum, ku ji tsoron Allah game da abubuwan da hannunku suka mallaka. To hannunku sun mallaki menene? Bayi ake cewa ku, hadda mata ma hannunka ya mallaki matarka, da kalmar Allah aka daura maka aure da ita, to ka kula da ita, baiwarka ka kula da ita, bawanka ka kula da shi. Wannan wasiyar ita ce ta sa Abu Dharr jama'a in ya tashi anko yake tsakanin shi da bawan shi, wanda kun ga wannan ya saba al'adar manyan mutane. Babban mutum ya dinka babban riga, kai driver shin zaka fito sai ka fito da yar shara, saboda ko tsayawa akai to an san ga oga nan, ga yaro nan. To ran nan sai aka ga sabanin haka, Abu Dharr da babban riga da kayan ado, bawan shi ma haka, aka ce lafiya, yace manzon Allah ne ya mana wasiya da haka. Suturar da kasa ita ya kamata bawan ka ya sa, abincin da ka ci shi ya kamata ka ci, ayyaci me wannan yake nuna mana jama'a? Ashe ya kamata kenan masu aikin ka ka sa musu albashi da gwargwadon yadda za su ci su sha irin naka, shine abin da wannan yake nuna mana. A yanzu da ake sa albashi, wane sai ka sa mai albashi wanda zai sa riga irin taka ya ci abinci irin naka? Haka ya kamata. Eh, abinda hadisi yake cewa shine mai abinda kuka ci ku ba su su ci, abinda kuka sa ku ba su su sa. To yanzu me yake faruwa? Alal aksi tamaman jama'a, ya kasance akwai gidajen da yau security guards, masu gadin gidan fa, abincin gidan ma ba su kai su ci shi ba. Wannan ka tambayi mafi yawancin yan sanda da sojoji da mobile police waɗanda ake posting din su su tafi duty a cikin gidajen manyan mutane, yana gate yana aiki, shi yake tsaron lafiyar mai gidan. In aka tashi shiryowa za a kashe mai gidan, sai an fara harin shi tukuna, amma abincin gidan bai kai karfin arzikin shi ba. Tashar AIT dake Abuja ta taba nuna wani rahoto da ya faru a Maitama a Abuja, abin tausayi. Barayi suka je za su shigo gidan wani babban mutum, da suka je za su kashe barawar sai ya daga hannu yace don Allah su taimake shi. Da mai gadi yace 3,000 ne albashin shi, in suka kashe shi 3,000 nan ma ba ta isa ƴaƴan shi, su daure shi don Allah su je duk abin da za su yi su yi, amma don Allah su taimake shi. Wannan kalmar ita ce ba da tausayi, 3,000 ne albashin shi, 3,000 ma ba ta isa shi, ina kuma gan an kashe ƴaƴan shi, in an kashe shi afwan ina ƴaƴan shi za su rayu? Yau bai wuce wata guda ba, haka wani security guard shi ma yake faɗi, shi yake kula da wani gidan saukar governor gaba ɗaya a Abuja, amma nawa ne albashin shi? Sai ce 10,000. Sai ban yadda ba, sai na kira mai aikin gidan nake tambaya, yace 10,000 ake bashi a Abuja, kuma governor's lodge yake gadi, gidan saukar governor na Abuja yake gadi, ma'ana mabudin gidan gaba ɗaya a hannun shi yake, amma naira 10,000 ake bashi a Abuja kuma tun daga ina yake? Tun daga Akwa Ibom yake. Ya zo yana kukan ne za a yi wa matar shi aiki, don Allah yana neman taimako. Ina his excellency da yake sa gidan, ina kaza. Ku rinka tunawa da haƙoƙin ma'aikata jama'a. Mutane ne ke share gari, nawa ake ba su albashi? Masu share garin nan 3,000-5,000 ake ba su, wanda aka kyautata 7,000 su suke share gari. sannan ka je ka ga yadda ake almubazaranci da kuɗi, ga inda za a ɗauki kuɗin a bayar da su a bisa haƙƙi an ƙi, sai a tafi ana almubazaranci. Sai mutum ya tafi restaurant zai ci abinci, kowane plate na abincin naira 1,000 ne, sai kawai sai dubi waɗanda ke wurin, kawai sai ce diya biya musu, wanda duk wanda ka gani a irin wannan restaurant din baya buƙatar sadaka balle kyauta. Dan haka ko kawo mai baka burge shi ba, don haka wani sai ya ce no, I don't like it, baya so, ce sadaka kadin banza, an ce maka shi talaka ne, kana ganin shi ya tasa kaji yana ci, zaka ce mishi ka bashi sadaka? Ga inda ake bukata can ba za a bayar ba, sai a tafi kasashen waje ana bajinta. Dan haka sai a rikita Turawa, sai a samu muna da electrical electronics engineer, muna da medical doctor, muna da wane ne a nan, sai a ce a je a ɗauko wani daga India a zo a aje shi, shi zai rinka lura da ƙafar wane, zai zama muna da irin waɗannan ko fiye da su a nan, a rinka biyan shi wancan in Dallas. Duk waɗannan abubuwan ya kamata ku ji tsoron Allah, waɗannan da kuka mallaki ikon cinsu da shansu, ku rinka fitan musu da haƙƙinsu. Allah ya taimake mu. Malam ya ce fararna halatuhu sallallahu alaihi wa sallam allati taktabu al-inshighala an ghairihi, tare da cewa ga halin da manzon Allah yake ciki na rashin lafiya ko, wanda wannan halin ya kai cewa ya manta da wani shi ko, falam yansa sallallahu alaihi wa sallama hadhihi al-fi'a, manzon Allah bai manta da waɗannan mutane ba, allati hiya mazannatu da'af, waɗanda su ake zaton rauni tare da su, wal intiqas minan nasi, kuma su ne na kasasu daga mutane. Kun fahimci magana da malam ke cewa mutumin da yake cikin gigicin rashin lafiya da ainihin halin zai rasu, ba yana fama da kanshi bane, yaushe zai tuna da wasu talakawa, da masu gadi, da wasu masu wanke-wanke, da wasu bayi da sauransu? Amma manzon Allah da yake mutumin kirki ne mai tausayi ne, gashi a wannan halin sai da ya tuna da su, yace a kula da su. Lakin al-Islam ko bi wasiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam arada raf'a min sha'ani hadhihi al-fi'a, sai dai musulunci da kuma wasiyar manzon Allah sun nufi su daukaka darajar waɗannan nau'i na mutane. Wat tawsiya bi husni mu'amalatiha, da kuma yin wasiya da cewa a kyautata wajen mu'amala da su. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ikhwanukum khawalukum, yan uwanku abokan rayuwarku ne, danginku ne, zumuncinku ne. Ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah ne ya sanya su a ƙarƙashin hannunku kuka mallake su. Faman kana akhuhu tahta yadihi, wanda dan uwan shi ke ƙarƙashin hannun shi, kaga bawanka ko ma'aikacin gidanka, ba a ce wai bawanka bane wanda zaka nuna mishi mulkin kama kariya, sai annabi ya ce dan uwanka ne, wanda dan uwan shi ya zama a ƙarƙashin hannun shi. Falyut'imhu mimma ya'kul, ya ciyar da shi abin da yake ci. Walyulbishu mimma yalbas, ya bashi tufafin da yake sawa shi ma ya sa. Sannan wala tukallifuhum, kar ku tirsasa su su yi wani aiki wanda ba za su iya ba. Fa in kallaftumuhum, in ku kuka dora musu aiki mai yawa. Fa a'inuhum, to sai ku taimake su. Allahu akbar. Matan shi na gida da suke aikin gida, manzon Allah yana da abubuwan da yake kula da su, ya nemi musu shara, ya wanke musu kaza, ya gyara musu kaza. Haka ainihin Anas ya bada labari, yace in kaga manzon Allah a cikin gida ya taba nan, ya gyara nan, ya gyara nan, ya gyara nan, sallallahu alaihi wasallam, aiki yayi mata yawa. Ƴaƴanta nawa? Ƴaƴanta biyar. Ita daya ce a wurin ka, ita za ta dafa abincin da za ku ci da safe da rana da daddare, ita za ta yi wanki, ita za ta yi wanke-wanke, ita za ta yi wa yara wanka. Sai ka dubi daga ciki me zaka taya ta, sai ka ce ta ji da girki in gari ya waye, kai kuma ka dora wa yaran ruwan wanka, ka yi musu wanka, ka shafa musu mai, ba kaskanci ba ne. Sai ka taya ta, ka taimaka mata. Wannan shi ne musulunci jama'a, kuma wannan shi ne abin da addininmu ya ce a yi. Dan haka jama'a, sunna ita ce a barbi. Allah ya taimake mu. Wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi, mana ya ce fasammahum ikhwa, sai manzo Allah ya kira su ƴan uwa. Wa amara bil adli ma'ahum, kuma ya umarni da cewa ai musu adalci, a kyautata musu. Wa adami zulmihim, kuma kada a zalunce su. Au taklifuhum ma yashqu alaihim, kar kuma a dora musu abin da zai tsananta gare su. Wa musharakatuhum fi zalika, in kuma an dora musu aiki mai yawa fa, to ayi tarayya da su, ayi aikin tare da su. Idza waqa'a shay'un min al-kulfa, in aka samu wani abu na nauyiye musu yawa, aiki ye musu yawa, sai a taimaka musu. Fa fi ayyi tashri'in, malan yace wacce irin shari'a ce zaka samu wannan? Ba shari'ar musulunci ba. Aw fi ayyi ta'alim, a wacce irin karantarwa ce ake samun irin wannan adalci? Tajidu misla hadhihi al-wasaya, wanda zaka samu irin wannan wasiyanci. Jama'a ku duba, ake cewa wai suwana sun taso su suka kawo ƴan tabayi a duniya. Addinin musulunci shine addinin da ya fara zuwa da ƴan tabayi. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya ƴan tabawa to ya ƴantar da wuyan shi daga wuta. Dan haka musulunci ba shi yake kira zuwa ga abautar da mutane ba, musulunci yana kira zuwa ga me? A ƴantar da mutane. Kuma abin tambaya, shin musulunci ya samu akwai bayi a duniya ko babu? Ya samu, ashe ba musulunci ne ya kawo bauta ba? Demokuraɗiyya da gargajiya ita ta kawo bauta. Musulunci da ya zo fa cewa yake a rinka ainihin yaye musu. Me yake cewa? Sai yake cewa falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba, wai me yasa ba za ka kutsa waccan hanya ba? Sai yace ko ka san yadda tsurkukin hanyar take, menene zai wanke maka ya buɗa maka wannan hanya? Sai yace fakku raqaba, yanta bawa ka, sai bawa ka yanta. Ali Zainul Abidin haka yake, da ji manzon Allah ya faɗi wannan hadisi, hadisin kakan shi ne aka karanto mishi, sai rinka siyan bayi ya yanta, ya rinka siyan bayi ya yanta, ya rinka siyan bayi ya yanta. Abinda ake so kenan jama'a. Ma'ana yanzu jama'a, ku je gidan kurkuku ku gani, akwai bayin naira 2000, akwai bawan naira 5000, ma'ana wani naira 5000 ce ta sa yau shekarar shi kusan 10 a gidan kurkuku. Ana zuwa yanzu aka biya naira 5000 din nan, aka tafi da lauyoyi, sai a tafi a zaro file din shi, sai a je a biya, sai a sake shi. Ku rinka zuwa gidan kurkuku ga me yake faruwa. Fakku raqaba, yanzu wani yana nan, yana ina a daren nan, yanzu yana Port Harcourt, amma zuciyar shi tana nan Zaria. Me yasa? Ya gudu ya baggarin dan ya kasa ciyar da iyalan, dan haka yana can a Port Harcourt din, baya iya bacci, ya zama bawan tunani. Nawa yake bukata? Jalin naira 10,000 ya ishe shi. In yazo zai kasa kayan miya ko yalan bella yana sayarwa, yana ci da iyalan shi, yana jin dadi akan naira 10,000. Fakku raqaba, dan haka ku fahimci yadda bauta ta dauki salo a waɗannan zamunna. Kar ku ce ai babu bayi. Akwai bayi na ainihin kaskanci da wulakanci irin wannan da suka shiga. Wani yana nan ya baggarin su, nawa ake bin shi? Naira 50,000. Kana biya mai naira 50,000 din zai dawo. Amma yayin da ya tafi fa, iyalin suna nan suna balbalcewa, suna lalacewa, ko ya dawo ba zai iya hada tarbiyyar ƴaƴan ba, sun lalace. Duk wannan yana daga abubuwan da musulunci yake kira zuwa gare shi. Sai sa addinin nan namu jama'a addini ne, akwai mahasin, akwai alkhairai masu dimbin yawa, mai yawan yada bishara. Allah ya taimaka. Malam yake cewa fi ayyi ta'alim tajidu misla hadhihi alwasaya, a cikin wace irin karantawa zaka samu irin wannan wasiyoyi in ba ta musulunci ba? Wa misla hadha alihtimam, da irin wannan ba da muhimmanci. Min a'zami rajulin, daga mutumin da yafi kowa girma. Fi as'abil lahazat, a kuma hali mafi wahala fiye da kowane hali. Me ake nufi? Manyan mutane galibi ba sa tunanin ire-iren waɗannan abubuwa. Ina fata an gane. Manyan mutane in ka zauna da su galibi zaka ga, in kana magana ana talauci da sauransu kaza 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 kaza, sai ga abun baya damun su. Amma annabi yana wannan halin, amma yana tunani da wasu talakawa, ga kuma halin da yake ciki. Innahu tashri'ul ilahi, lallai sai dai a cikin shari'ar da Allah ya saukar, al-farid, wadda take kwaya ɗaya babu kamarta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-hadiya ashara, fa'ida ta 11 daga cikin fa'idojin ilimi da muke ɗauka a wannan darasi. Naqalna adadan min al-ahadisi wal-wasaya al-muhimma al-azima, mun ɗauko adadi mai yawa daga cikin hadisai da wasiyoyi masu muhimmanci kuma manya-manya. Allati awsa biha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, waɗanda manzon Allah ya wasiya da su. Fi akhiri ayyamihi, a ƙarshen rayuwar shi. Wa min zalika wasiyatuhu alayhi salatu wa taslimu bis salati wa ma malakat aymanukum, daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasiya da kula da sallah, da kuma wasiya da kula da ainihin bayi. wa huwa yugharghiru a halin yana gargara wato daddaren shi zai fita fil lahazatil akhira a rayuwar shi ta karshe min umurhi daga cikin ainihin wato shekarun rayuwar shi wa yanqati'u sautuhu har muryar shi ta kare wala yusma'u minhu illa lihtimamul baligh bi amri hadhad din har muryar shi ta dauke ba abin da ake ji sai ba da muhimmanci matuka da wannan ainihin addini ina fata an gane malam yace alaysa lana fi hadha durusun shin babu darussa anan waɗanda zamu diba wa ibar da abubuwan lura bil ihtimamu bid-dini waɗanda za su sa mu bada muhimmanci game da addini fi hayatina a cikin wannan rayuwa ta mu al-yawmiyya ta yau da gobe wa an nuwalli hadha ad-din ma yastahiqqu min al-inaya sannan wannan addini mu bashi kula da darajoji waɗanda ainihin suka kamata ainihin mu bashi allati kana yuwalliha iyyahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin darajoji da kulawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ba wannan ainihin addini lallai akwai darasi a cikin wannan fi lahazatin naz'i ko al-akhira a cikin hali na cirewar rai ta karshe annabi yake ba da muhimmanci game da wannan addini me yake nufi jama'a ana nufin annabi yana cikin wannan halin sallallahu alaihi wasallama ya ba da muhimmanci game da addini ko sayyidina Umar ma yayi haka ai an soke shi yana cikin jini amma me yake kula da shi sallah waye karasa sallah an karasa sallan nan yaya ake ciki sannan sayyidina Umar yana kwance cikin jini baya iya miƙewa fa yake wasiya da cewa a kula da al-muhajirina wal ansar dayewa yanzu kace babu muhajirai da ansar na'am amma ina tsofaffin sojoji ina tsofaffin ma'aikatan railway sune al-muhajirai na Najeriya ba sune founding fathers ba waɗannan mutanen da suka sha wahala aka kafa ƙasar yanzu aka zo aka samu alu jajaye suka haye sama yanzu wani dattijan abin da yake so a rinka bashi naira 10,000 nan da aka ce za a rinka bashi a matsayin fanco na railway duk wata za a bashi naira 10,000 nan za a ga rayuwar shi ta kyautata amma sai ya je ina sai ya je Abuja pension office bai san hanya Abuja ba gabas ake bi ko yamma bai sani ba in ya shiga mota bai sanya zai je ba in ya je ina zai je wurin wa zai magana ka je pension office na sojoji ka ga yadda aka zubar da tsofaffin sojoji aka wulakanta su waɗannan su suka yi yakin Bayafara su suka yi yakin Congo duk wani mutunci na ƙasar su suka kare duk wani sojoji da ake cewa janar wane ko wane ne yana musu kallon banza wai su sun yi ainihin soja ba ilimi ne amma su ne sojojin gaskiya na ƙasar dan su suka yi yaki amma ku je Abuja ku ga yadda aka zubar da su wani yana amai wani yana gudawa ya zo neman haƙƙin shi an ce sai ya zo da kanshi tun daga ina zai taso wani zai zo ne tun daga Biyu cikin jihar Borno wani zai zo tun daga Numan cikin jihar Adamawa wani zai zo tun daga Zuru cikin jihar Kebbi wani tun daga Kebbi zai taho wani zai zo daga Enugu su taro a Abuja ba inda za su kwana anan za su kwana wasun su nan suke mutuwa ku je Abuja ku gani idan dan jarida ya zo zai capturing din su sai a kore shi wai ba a so ma ya dauki hoton su dan kai je ga a duniya an ce kuma ga hukumar fansho an kafa an ce ga hukumar kaza an kafa yan sanda nawa ne yau yan operation aradu ko yan operation kaza aka kashe su a wurin aikin kare mutuncin jiha ko kasa ku je ku ga yau ƴaƴan su ba sa iya zuwa makaranta saboda me an danne kudin wannan ainihin dan sanda ko soja da yaje operation yaki ko operation aradu dan ya kare mutuncin jiha ya kwanta ya mutu an cinye kudin shi an wulakanta ƴaƴan shi waɗannan ai su ne za a ɗauka a matsayin al-muhajiruna wal ansar sayyidina Umar yana kwance cikin jini yace dan Allah a kula da su sai yace me yace saboda waɗannan mutanen da jinin su aka daga musuluncin nan shine mahallin shahid dina wannan ƙasa da kake jin ake cewa wai Najeriya waɗannan mutanen su ne fa suka yi aikin hada ta fa kuma kullun ana tara yara a wurin assembly ana koya musu ƙarya the labor of our heroes past shall never be in vain wai aikin kwarai da magabatan mu suka yi ba zai tafi a banza ba, to amma ai kun basu su kuma suna shan wahala. Dan Allah yanzu wannan hali iyalan Sardauna suke ciki, iyalan Tafa Bale wannan hali suke ciki, waɗannan su ne iyayen ƙasa wanda mutunta su aka yi. Ku duba Sayyidina Umar fa alawansu ya sa musu dukansu, ya ce a rinka ba su alawansu, ba wannan ba ma ba Yahude, ka san duk duniya ba wanda Allah ke jin haushi irin ba Yahude, duk duniya ba wanda Allah ya tsana ya ki jini irin ba Yahude. Amma Sayyidina Umar ya fito yana rangadi sai ga wani tsoho ya ratayo fatanya, ya ce baba ina za ka, ya ce lokaci ya kusa na biyan haraji, shi ne zan je in yi kwadago in samu kuɗin kwadago in je in biya kuɗin haraji. Kai wanda iri ne, ya ce shi ba Yahude ne. Sayyidina Umar ya dube shi ya ce ma ansafnaka iz akalna shababaka wa bayyanaka shaykhan, yace ba mu yi maka adalci ba, mun yi maka injustice, tun kana karami muke cin moriyarka, sannan yanzu ka tsufa kuma muke sai ka biya haraji. Yace koma ku rubuta sunan shi duk wata ku rinka bashi allowance. Wannan ba Yahude ne Sayyidina Umar yayi wa haka tsakani da Allah jama'a. Abinda aka yi wa tsoffin sojoji na ƙasar nan an kyauta musu, abinda aka yi wa ma'aikatan railway na da waɗanda yau abin ba alfarma suke roƙo ba, haƙƙinsu suke so a basu, ba yi musu adalci ba. Shi yasa muke kira ku gyara, in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawarin zai rusa ku ya kawo wasu adilai, waɗanda waɗannan adilan in suka zo sai sun tabbatar da doka Allah, sai sun tabbatar da adalci. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنكم هم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله يتي يا القوري قموميني سكونت الدهان كلي زاء سام جوين جوي حالي. Akwai revolution zai zo, Allah ne ya faɗi. Yaya wannan revolution ɗin, waɗanne irin ajandodi zai zo da su? Ku ji abin da Allah ya ce. Sai ya ce a wannan lokaci za a tsarkake ƙasa, za a daina shirka, za a daina tsafi, za a daina juju, duk wani kafirci za a daina, tauhidi za a yi, sannan za a samu absolute security, za a samu cikakken tsaro, kowa zai samu kwanciyar hankali. Yanzu nan a masallaci muke fa amma ba mu da aminci. In ya zama masallaci bai da aminci jama'a, wurin ibada kenan, ina ake magana kasuwa, wa ake magana titi? To za a kai lokacin da Allah ya ce za a samu wannan cikakken aminci. Dan haka ku yi kokari ku gyara, ya ku masu mulki. Idan ba ku gyara ba, kun ji yadda Allah zai muku juyin waina, ya kifa ku, a danne ku ƙasa, a zo a tabbatar da adalci. Shine abin da Allah ya yi wa Sayyidina Umar. Aka kashe su Abu Lahabi da Abu Jahali da duk aka kashe waɗannan, aka zo aka tabbatar da adalci. Wannan adalcin da aka tabbatar shine kowa ya rinka cin moriyar wannan adalcin, har Yahudawa kaji, har jaki, har dabba, har kowa. Yanzu kowa a takure yake a Najeriya nan, amma gashi muna da arziki, muna da kuɗi. Turawa suna ganin mu masu kuɗi, Larabawa suna ganin mu masu kuɗi, amma mu kuma fa uwar hanjinmu tana nan, tana karkarar yunwa. Duk inda jama'a suka taru, ka je ka kai musu abinci ka gani, ba za su ce alhamdulillah ba, ne za su ce bismillah, za su ci, za su yunwa. 7-point agenda, ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a. Kun ji anan za mu saurara insha Allahu ta'ala, saboda yadda lokaci ya ƙure, sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, Allah ya sa albarka abubuwan da muka karanta da abubuwan da muka faɗi. Allah maɗaukakin sarki ya fi mana kurakuranmu. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.